aka bashi bisa jahilci sai yasa rayukan da ya salwantar suka tashi daga 99 suka tafi ɗari. To duk da haka dai bai daddara ba, ya sake tambaya ko zai samu wanda yafi wannan din ilimi, jikinsa yana bashi wannan din ilimin nasa ko akwai kaɗan ne, ragagge ne. To anan kuma sai aka yi taufiki, aka yi dace, sai aka nuna masa malami sosai wanda ya san addini, da ya masa fatawa, sai ya ce to ai ba mai shiga tsakanin Allah da bawansa ba, Allah kan ma yana maraba da bawa. A lokacin da ya saba masa ya yi nadama ya tuba, Allah yana maraba da shi. Saboda haka ka yi tuba, Allah zai karɓi tubanka, kuma Allah yana farin ciki da kai, za ka zama daga cikin jinsin waɗanda Allah yake ƙauna. Amma wannan gari da kai aika ka barshi ka tafi gari kaza da kaza, akwai mutanen kirki da suke bautan Allah subhanahu wa ta'ala, ka je ka kasance tare da su. To wannan mutumi da yake tubar tasa ta gaskiya ce, ya haɗa kayansa ya kama hanyar wancan gari, gabanin ya isa ajali ya yi halinsa, Allah ya ɗauki rayuwarsa. To anan wannan gabar nake so na je gare ta, sai mala'ikun rahama suka zo. Kamar yadda na ce mana mala'ikun rahama suna tare da mu anan, ba na azaba ba. Mala'ikun rahama sai suka zo za su tafi da ransa. Me yasa? Saboda ya yi taubatun wacce take annasuha, ya yi at-taubatun nasuhatu, tuba wacce take ta gaskiya. To kuma duk wanda ya yi tuba ta gaskiya tunda umarni ne na Ubangiji, tubu ilallahi taubatan nasuha, ka kenan mala'ikun rahama za su kasance tare da shi. Wannan yasa mala'ikun rahaman suka zo don su tafi da ransa. Na azaba su ma sun zo don su tafi da ransa. To anan sai aka samu jayayya tsakanin ɓangarorin mala'ikun guda biyu, da na rahama da na azaba. Na rahama suna cewa namu ne, ya yi tuba ta gaskiya, kuma ya fuskanci Ubangiji, fuskanta wacce take ta gaskiya, Ubangiji kuma yana maraba da mutum irinsa wanda zai yi aika, ya yi nadama, ya tuba, ya risina, Ubangiji yana maraba da shi. Saboda haka mu ne muka fi cancanta mu tafi da ransa. Na azaba kuma suka ce ai a rayuwarsa ko kaɗan bai shuka alkhairi ba, ya ƙarar da rayuwarsa cikin sharri. Duk kuma wanda yanayinsa ya zama haka, mu mala'ikun azaba mu muka fi cancanta mu tafi da ransa. To sai aka samu jayayya, nan Allah maɗaukakin sarki ya turo mala'ika ya zo a matsayin alƙali don ya yi hukunci tsakanin ɓangarorin mala'ikun guda biyu. To da ya zo hukuncin da ya yi shi ne a auna a ga garin da ya baro da kuma garin da zai je. Duk inda ya fi kusa da wannan gari, mala'ikun wannan gari su tafi da shi. Mun gane mala'ikun wannan gari, garin mutanen kirki mala'ikun rahama ne, garin mutanen banza mala'ikun azaba ne. Shi yasa na ce anan mala'ikun rahama suna tare da mu. To Allah maɗaukakin sarki da alƙali ya yi hukunci wannan mala'ika, ya ce a lissafa a ga duk garin da wannan mutumi ya fi kusa da wannan gari, mala'ikun wannan gari su tafi da shi. To a take sai Allah ya yi umarni wa garin da wannan bawan Allah zai je don ya tuba, Allah ya yi umarni wa garin ta matso da taku ɗaya. Garin da ya baro kuma Allah maɗaukacin sarki ya yi umarni wa wannan gari akan ta nisanta da taku ɗaya. Da aka lissafa aka auna, sai aka ga ya fi kusa da garin da zai je da taku ɗaya. To anan sai mala'ikun rahama suka tafi da ran wannan bawan Allah. To kun ga ƴan uwa, mala'ikun rahama suna kasancewa a duk inda ake aiki na alkhairi, a duk inda ake biyayya wa Allah da manzansa, mala'ikun rahama suna kasancewa a wannan guri. Duk kuma gurin da ake saba wa Ubangiji, nan sai dai mala'ikun azaba, mala'ikun rahama ba sa zuwa gurin. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mala'ikun rahama ba sa shiga gidan da yake tattare da kare, saboda Annabi ya hana a riƙe kare a gida. In ka riƙe kare, ka kori mala'ikun rahama daga gidanka. Wannan yana nuna mutum ya haramta wa kansa samun rahama. To saboda haka wannan majalisi, ƴan uwa, da Allah ya bamu iko da dama ba dabaran mu bace ba iyawan mu bane. Iko ne da dama da taufiki na Ubangiji. Da ya bamu damar halartar wannan majalisi. Wannan ita ma ƴan uwa ni'ima ce mai girman gaske. Da Ubangiji subhanahu wa ta'ala yayi mana kamar yadda na faɗi muna tare a yanzu haka da mala'iku na rahama kuma wani bushara da zan sake yi mana ƴan uwa mala'ikun rahaman nan da suke tare da mu za su je su mana kyakkyawan shaida gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. An fahimci bayanin yanzu haduwar nan da muka yi a wannan guri mala'ikun rahama za su je su mana kyakkyawar shaida gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Domin ya tabbata cikin hadisi da Bukhari da Muslim suka fidda shi cikin sahihansu. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana cewar duwani wuni na duniya Allah yana da rinduna dandazo ta mala'iku da suke zagawa lungu lungu sako sako suna neman gurin da ake ambatan Allah subhanahu wa ta'ala, wato irin wannan majalisi namu kenan. Kamar faɗi tashi suke ina za mu tsinta, ina za mu samu inda ake ambatan Allah, inda ake karanta littafin Allah. Sai su bazu, wannan sai yayi nan, wannan yayi nan, wannan yayi nan. Duk wanda yayi kicibus da majalisi irin namu wannan sai ya kira ƴan uwansa, ku zo ga abin da kuke nema ku zo. Sai su tattaho, sai a tattaru. Ka kenan karatun da muke anan ba iya mu kadai bane, muna yi tare da mala'iku. Da ɗaya daga cikinsu ya gano gurin zai kira sauran ya ce ku zo ga abin da kuke nema, ga gurin da kuke nema. Sai su zo su tattaru su zauna. Ayi karatun nan duka a kare suna zaune. In an kare sai su koma. In sun koma Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai tambaye su tare da cewa ya fi su sanin abin da ya faru. Zai ce me kuka samu bayina suke yi? Sai su ce ya Ubangiji mun same su suna karanta littafinka, suna ambatanka, suna sharhi da ƙarin bayani game da littafinka dan su fahimce shi. Fatansu dace da yardarka. Ubangiji zai tambaye su ya ce me suke ƙauna, me suke sha'awa? Sai su ce aljannaka suke ƙauna ya Ubangiji, ita suke sha'awa. Zai ce to me suke tsoro? Sai su ce wutarka suke tsoro ya Ubangiji. Sai Ubangiji ya ce to din na gafarta musu. Sai wani cikin mala'iku ya ce ya Ubangiji akwai wanda fatin da ya je bacci yake yi, ayoyin da ake karanta shi kama bai ji komai ba. Sai Ubangiji ya ce ai irin wannan mutane duk wanda zai zauna da su baya taɓewa. Ko da shi ya je gurin ba wai da nufin ya amfana ba ne, ba wai da nufin ya saurari karatun ba ne, a'a gurin ne kawai ya burge shi sai ga bari ya ɗan shiga ya huta. Ba wai da nufin ya saurari abin da ake ba. Ga iska tana kaɗawa kuma yanayin gurin yana da daɗin hutawa. Kawai sai ya ce bari in je in ɗan huta. To shi ɗin ma Allah ya gafarta masa. To kun ga wannan ƴan uwa ni'ima ce mai girman gaske da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya mana, wadda ba za mu iya biyanta ba. Ba abin da za mu iya yi mu biya Ubangiji bisa ga wannan ni'imar da ya mana. ƴan uwa mu gode wa Ubangiji. Muna rayuwa cikin ni'imomin Ubangiji ba iyaka. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. In za mu lissafa ni'ima ta farko ido, kunne, ƙafafu, hannaye, lafiya, musulunci, abinci, sitira, iska, ƙasa, sama, ba za su iyakantu ba. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Inda za ku zauna ku yi ta lissafin ni'imomin Allah ba za ku ƙididdige su ba, ba za ku je ƙarshensu ba ba iyaka. To ƙari da ƙa'ida da Ubangiji ya sanya ita ce a duk lokacin da ya yi wa bawa ni'ima, bawa ya jinjina wannan ni'imar, ya ƙimanta ta, ya gode masa bisa wannan ni'imar, to shi kuma sai ya ƙara masa wata ni'ima kan wannan ni'imar bayan ya dawwaman masa da wannan ni'imar. Dama ni'ima takan zama dawwamammiya idan bawa ya kiyaye ta kuma ya gode wa Ubangiji kan wannan ni'imar. Sai Ubangiji ya dawwamar masa da wannan ni'imar kuma sai ya ƙara masa wata ni'ima kan wannan ni'imar. Idan ko ya butulce ma wannan ni'imar bai ma san an yi masa ba, to anan kuma sai ubangiji ya jarrabe shi da jarrabawa ce take mai girman gaske. Wa itta adzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum sai ce mi inna azabi la shadid. Ubangiji yayi shela a yayin da yayi wa bayi ni'ima suka jinjina suka gode sai kara musu wata ni'ima kan wannan ni'ima. Idan kuma ya musu ni'ima suka butilce to anan kuma sai saukar musu da fushinsa da ukubarsa. To ƴan uwa, muna godiya wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya mana waɗannan ni'imomi masu tarin yawa cikin wannan wata mai alfarma, wata mai girma, watan da aka saukar da wannan littafi da muke ƙoƙarin bayani a kansa, muke ƙoƙarin sharhi a kansa da ƙarin bayani kansa. Allah maɗaukakin sarki ya kawo mu ciki kuma ya ba mu ikon ribatar wannan wata. Wata mai girma da ake buɗe ƙofofin aljanna, wata mai girma da ake rufe ƙofofin wuta, wata mai girma da Ubangiji yake ƴanta dandazo da adadi mai yawa na bayinsa daga wuta zuwa aljanna. Wata mai girma da ake gafartawa bayi zanubansu. Wata mai girma da ake ɗaɗɗaure shaiɗanu. Ubangiji subhanahu wa ta'ala mana waɗannan jerin ni'imomi. Allah, muna maka godiya, muna maka jinjina bisa waɗannan ni'imomi da ka mana, sannan bugu da ƙari kuma ga munan cikin ibada wacce take mai girma, ibadar azumi wadda rukuni ce cikin rukunan musulunci, kamar yadda ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya bayyana cikin hadisi cewar buniyal islamu ala khams, daga ciki yace wa saumi ramadan, da kuma azumin watan ramadan. Ga munan muna wannan azumi na wannan wata wanda yake mai alfarma, kuma ibada ce wacce take da girman gaske ɗan uwa. Kamar yadda muka sani, ibada azumi tana ba mutum kariya daga aikata ayyukan sako, don duk lokacin da mutum yake azumi zai zamanto shaitan, tasirin shaitan da zai yi wa bawa zai yi karanci. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi umurni wa taron matasa waɗanda ba su da halin aure kuma ga sha'awa, annabi sai ya ce su yi aure, saboda su yi azumi. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce su yi azumi, suna so su yi aure ba halin aure, ga sha'awa ba halin aure, annabi sai ya ce su yi azumi. Azumin zai zama musu mai karyar da sha'awa. Ya ce ya ma'ashara shababi, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, faman lam yastati' fa alayhi bisawm fa innahu lahu wija. Ya ku taron matasa, wanda yake da iko yake da hali to yayi aure, saboda sha'awa da Allah maɗaukakin sarki ya halicci ɗan adam a kanta. To wanda kuma ba zai iya yin auren ba, fa alayhi bisawm, to yayi ta yin azumi, wannan azumin garkuwa ce gare shi daga zuwa ya aikata aiki na alfasha wadda sha'awarsa za ta tunkuɗa shi. Shine malamai suka ce sirrin shine a lokacin da mutum yana azumi zai zamanto jinin jikinsa ya ragu, sannan in jini ya ragu yanda zai na zagawa sosai a jiki shi ma zai ragu. To shi kuma shaiɗan da muka gani yana kai kawo a jikin ɗan adam kamar yadda jini yake kai kawo. Shi yasa sau tari da dama idan ka samu lafiyayyen abinci mai gina jiki ka ci, za ka ji sha'awarka ta fi motsawa, saboda a lokacin yadda jini ya ƙaru a jikinka da kuma yadda zagawansa ya ƙaru ya fi gabanin ka ci wannan abincin. To a lokacin ne kuma shi ma shaiɗan zagawansa a gangan jikin ɗan adam zai ƙaru da kaso mai yawa. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana itikafi a masallacinsa, sai matarsa Safiya ta kai masa ziyara da daddare. Bayan sun huta sun tattauna, za ta koma sai tashi yana rakata. Wasu daga cikin sahabbansa mutum biyu sai suka hango annabi, sun taho, annabi gashi shi ma taho da shi da matarsa Safiya. Suna ganin annabi sai suka fara rakuɓe-rakuɓe. Annabi ya ce, a'a, kar ku ɓuya, ku zo, ku zo. Safiya ce ga ta nan. Suka ce subhanallah, ya Rasulullah ko za mu yi ma wani mummunan zato kai kan kawo ce mu ma mummunan zato yace a'a shaytan yana zagawa ne jikin dan adam kamar yadda jini yake zagawa shi yasa gara in banka dai muku in buda muku kar shaytan ya ingiza ku ya sa ku yi wani tunanin da bai kamata ba to malamai suka ce wannan shine sirrin yanda jini zai na gudana a jikin dan adam ya bambanta lokacin da ya ci abinci da lokacin da bai ci abinci ba akwai bambanci to a lokacin da ya ci abinci kuma gudanar jinin zai karu tantanan ne shaytan zai samu kafofi wajen shiga yayi tasiri akan dan adam to kun ga wannan yake nuna mana fa'ida cikin fa'idoji na wannan ibada ta azumi da aka wajabta mana ita cikin wannan wata mai alfarma shine tana kangebawa daga aikata aiki na sako sannan kuma har ila yau tana kangebawa daga afkawa cikin ukuba na ubangiji shine ma'anar hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka samu daga Mu'adh dan Jabal wanda Imam Tirmidhi ya fidda shi cikin sunan dinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace as-sawmu junnatun azumi makari ne azumi garkuwa ne garkuwa ta bangarori guda biyu garkuwa a nan duniya daga aikata aikin sako garkuwa a lahira daga fadawa cikin ukuba ta ubangiji malamai sai suka fito mana da bayani cewa ranan gobe kiyama Allah madaukakin sarki zai sa a sa siradi akan wutar jahannama siradi wato wani gada ne wanda za a sa shi akan wutar jahannama wanda kowa sai ya bi ta wannan gadar ya wuce gabanin ya shiga aljanna wanda kuma baya daga cikin masu shiga aljanna akan gadar zai fada wuta gabanin ma ya fada akwai kusoshi masu tsini da Allah madaukakin sarki ya ba su umurni duk inda suka ga kafiri da munafiki da mai sabo su cafko shi idan ya zo wucewa ta kan siradin to su waɗannan kusoshin kawai suna nan suna jira ne dan duwa ta halitta da ka sani ɗan uwa ubangiji na ba ta umurni an yi an gama banda mutun da aljan mu ne muke taurin kai mu ne ubangiji zai bada umurni su yi wasu sunoke amma duwa ta halitta da ka sani ubangiji na bada umurni an yi an gama to su waɗannan kusoshi haka nan aka halicce su dan wannan aiki kuma wannan umurni aka ba su kuma ba sa kuskurewa umurnin ubangiji duk wanda yazo wucewa kafiri mai sako za su kai masa farmaki su cafko shi wannan umurnin da aka ba su kenan to siradin nan ƴan uwa fadinsa bai kai fadin gashi ba ka gwada taba gashin ka kaji ya fadin gashin yake haka kuma za a zo a sa shi akan wutan jahannama kuma kowa sai ya bi ta kansa Allah ya tsiratar da mu ya samu tsallake kamar walkiya dan annabi ya ce wanda za su tsallake kamar walkiya Allah ya samu na cikin su akwai wanda za su tsallake kamar gudun doki mun san doki akwai gudu amma duk gudun sa bai kai na walkiya ba inda walkiya in ta haska daga nan cikin sakan kaza sakan biyu uku ta tafi Saudiya doki kuma fa daga nan kafin ya je jama'a re ai da dauki minti akalla dai minti 20 ko 15 duk gudun sa to kaga aka ce mun tsallake siradi kamar walkiya ai mun yi rabo babba shine fadin Allah madaukakin sarki wa in minkum illa waridu hakana ala rabbika hatman maqdiya ba daya daga cikin ku face sai ya bi ta kan siradi wannan ubangiji ya wajabta wa kansa kowa ya wajabta muku kowa sai ya bi ta kan siradi ya tsallaka wani zai wuce kamar walkiya wani kamar gudun doki wani kamar gudu normal na mutum wani kamar sauri wani kamar tafiya gurgudan takawa da imanin mutum gurgudan saurin sa akan sarati sannan gurgudan imanin mutum gurgudan saibin sa akan sarati wani zai wuce da normal tafiya wani kuma da jaciki zai wuce da kyarna sha yafi da kyar aka kama ni wani kuma in yazo wucewan ba zai yi ba sai fada to a lokacin da ake wucewa ta kan siradi kusoshin nan sun yi ready suna ganin kafiri za su cafko shi gafin ma ya fado shi da kansa za su rage masa aiki su cafko shi su jeho shi cikin wutan jahannama gabanin ma ya fada wutan jahannama sun masa jinajina haka in sun ga munafiki haka in sun ga mashayin giya mazinaci sai dai kuma a lokacin da suka ga mai aikata aikin sabo za su kai farmaki wajen cafko shi su jeho shi wutan jahannama sai azumi ya tare sai su ƙara kai farmaki sai azumi ya tare sai su ƙara kai farmaki yana ta tafiya da yana ta tafiya su kuma ba za su gushe ba tunda umurni ne na Ubangiji suna ta kai masa farmaki har ya samu ya tsallaka kaga kenan azumi ya zama masa mai garkuwa ya zama masa makari ya kare shi daga afkawa cikin hukuba ta Ubangiji shine as-sawmu junnatun azumi garkuwa ne gabawa daga afkawa cikin hukuba ta Ubangiji to kuma gashi nan da yadda Ubangiji da falala irin tasa ya hukunta a wannan wuni na yau mun wayi gari dukan mu muna azumi to Allah ya sa wannan azumi da muka dauka a yau har karshen watan nan ayi da mu a gama muna raye Allah ba mu ikon azumtan wannan wata ya sanya na yarda sai Allah madaukakin sarki ya karba daga gare mu ya nauya ya mizanin mu da duk ibadu da za a yi cikin wannan wata mai alfarma ibadun watan suna da yawa idan muka ce kowanne sai mun lissafo su to lokaci ba zai ba mu dama ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda ya azumci wannan azumi na ramadana yana mumini kuma mai kwadayin lada gurin ubangiji duk abubuwan da ya aikata na zanubansa an gafarta masa kinga duka wannan yana nuna mana girman azumtar wannan wuni mai alfarma da sauran wuni da za su biyo bayan wannan wuni da muke ciki Allah ba mu ikon azumta din sannan kuma ga tsayuwar dare cikin wannan wata mai alfarma wanda shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda yayi tsayuwan dararen ramadana yana mumini kuma mai kwadayin lada gurin ubangiji to fa an gafarta masa duk abubuwan da suka gabata na zanubansa to kun ga wannan duka falala ne na ubangiji da rahama irin tasa bisa ga tausayi da yake mana mu bayinsa sai yake sa mana hanyoyi da za su sa mu dace da rahamarsa hanyoyi da za su sa abubuwan da muka aikata na saba masa ya goge mana zanubanmu shi yasa ubangiji subhanahu wataala a duk duniya babu wanda ya kai shi babu wanda zai ce ya kai ubangiji kaunarka duk wanda yake kaunarka zai zo bayan ubangiji ubangiji shine wanda yafi kaunarka sama da kowa shi yafi kaunarka sama da mahaifinka shi yafi kaunarka sama da danka shi yafi kaunarka sama da matarka sama da yayyarka sama da dan uwanka da duk wani wanda kake ga a duniya ke son ka kamar sa to ubangiji yafi ka kauna yafi shi kaunarka subhanahu wataala wani cikin mawaka yake cewa walastu biqanitin abadan li'anni ra'aytu allaha arhama min abibi yace tunda nake ban taba ɗebe tsammani ba dangane da rahamar ubangiji duk abin duk matsalar kuma da na samu kaina bana jin damuwa na san ina da ubangiji duk abin da ya tarke mun bana jin komai a raina na san ina da ubangiji shi kuma hayyun la yamut rayayye ne baya mutuwa kuma ko gengedi baya yi kuma baya gajiya tunda ina da shi to ni na san a duniya bani da damuwa a duniya bani da matsala yace to tunda nake ban taba ɗebe tsammani ba ne menene dalili yace anni ra'aytu llaha arhama min abibi saboda ni na ga Allah madaukakin sarki yafi mahaifina tausayina ka san mahaifi ba da za a iya cutar da ɗansa to duk tausayin da mahaifinka yake maka Allah subhanahu wataala yafi shi tausayinka to shi yasa waɗannan falaloli da muka gani na ubangiji duka na nuna mana tari da girman tausayin ubangiji gare mu na kawo mana irin waɗannan kwanaki da zai sa mu dace da yaddarsa mu dace da masa mu dace da falalarsa mu dace da alkhairansa ya goje mana zanubanmu duka wannan alamu ne da suke nuna yadda ubangijinmu yake kaunar mu yadda ubangijinmu yake tausayin mu subhanahu wataala sai mu ƙara jinjina masa mu ƙara gode masa kuma mu ƙara kyautata masa zato Allah subhanahu wataala ya datar da mu da datarwarsa a shekarar da ta gabata ƴan uwa ayar da muka tsaya a kanta daga sura ta biyu wato suratul baqara kenan ita ce aya ta 88 akan ta muka tsaya a shekarar da ta gabata to a wannan shekara insha Allah ta'ala za mu tashi daga kan aya ta 89 daga wannan sura ta biyu suratul baqara wannan shine majalisin mu na farko na tafsiri da za mu gabatar a cikin wannan wata mai alfarma na wannan shekara ta 1446 alaramma sai a karanta mana ayar
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ
wannan ayar da alaran ma ya karanta mana har yanzu dai Allah madaukakin sarki yana ci gaba ne da bayani kan wannan al'umma mai bakin tarihi wato al'ummar yahudawa wanda tunda ake miyagun al'ummu a ban kasa ba a taba yin kamar yahudawa ba makirai ne shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala a wannan sura ta baqara ya shafe ayoyi sama da 100 duka yana ta magana kansu to ita ma da aka karanta mana duka dai magana ake ta yi kan wannan al'umma ta Yahudawa wanda ayoyin da muka karanta a baya kusan ayoyi 50 duka magana ne kan wannan al'umma ta wannan ayar da aka karanta mana malamai na tafsiri sun rawaito riwayoyi waɗanda suke masu tarin yawa dangane da sababin saukar aya din to amma ba za mu samu lokaci ba zai ba mu damar kawo duka riwayoyi da malamai suka kawo da suke bayyana sababin saukar wannan ayar ba sai dai za mu takaita da koda riwayoyi guda biyu dan su fito mana da dalilin da yasa Allah ya saukar da ayar kuma za su taimaka mana wajen fahimtar ita aya din karan kanta dan daga cikin fa'idojin kokarin sanin sababin saukar aya zai taimakawa bawa wajen gane sakon da ayar take kunshe da shi akwai riwaya da aka samo daga Asim bin Amr bin Qatadah al-Ansari ɗaya daga cikin mutan Madina Allah ya yarda da shi yake ba da labari cewar wasu daga cikin mutanansa ma'ana mutan Madina sun ba shi labari cewar daga cikin dalilan da suka jawo su zuwa ga musulunci bayan rahamar Ubangiji subhanahu wata'ala da shiriyarsa dama shiriyar Ubangiji ita ce matakin farko wajen jawo bawa zuwa ga musulunci saboda baka isa ka shiryar da wanda Allah bai shiryar da shi ba shine ko innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha Allah shike shiryar da wanda ya ga dama haka Allah ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace innaka la tahdi man ahbabta lallai fa kai baka shiryar wanda kai walakinna Allah yahdi man yasha sai dai Allah madaukakin sarki shike shiryar da wanda ya ga dama kuma shine mafi sanin waɗanda suke masu takawa subhanahu wa ta'ala to mutanen Madina suke ba da labari cewar daga cikin dalilan da suka sanya su shiga musulunci bayan rahamar Ubangiji da shiriyarsa su sun kasance suna zaune da Yahudawa mun san mutan Madina Aus da Khazraj da manzon Allah ya zo yayi hijira ya dawo gare su tare da yardarsu da goyon bayansu gabanin manzon Allah ya hijira ya taho gare su suna zaune da Yahudawa ne a cikin garin Madina to shine al'ummar nan ta mutan Madina al-Ansar suke ba da labari cewar sun kasance suna ji daga gurin Yahudawa da suke zaune tare da su a cikin garin Madina, su kuma suna shirka, wato Aus da Khazraj, wanda su ne aka musu laƙabi da Al-Ansar bayan Annabi ya yi hijira, gabanin Annabi ya yi hijira gare su, gabanin su karbi musulunci gurin Annabi da suna kan shirka. To a daidai lokacin su suna kan shirka, sun kasance suna jin Yahudawa, musamman waɗanda suke da ilimi daga cikin su. Su kuma mushrikai dama ai ba ilimi, abinda suke suna yi ne bisa jahilci, abinda suka tadda iyaye da kakanni akai sai su bi su. Su kuma Yahudawa sun karanta littafin su na At-Taura, suna abinda abubuwan da suke suna yi da ilimi. To shine mutan Madina suke bada labari cewar gabanin su shiga musulunci, daga cikin dalilan da yasa su shiga musulunci bayan shari'a na Ubangiji Subhanahu wata'ala, sun kasance suna sauraron mutan Madina, tunda mutan Madina suna da ilimi, su kuma basu da ilimi, suna bayyana musu cewar akwai Annabi da zai zo ƙarshen zamani. Allah madaukakin sarki yana dabda aiko Annabi zai zo ƙarshen zamani. To musamman idan an samu sabani tsakanin Yahudawan da mutan Madina, an samu sabani ya kai ga yaki har mutan Madinan suka yi nasara kan Yahudawan, sai Yahudawan su ce ku ci gaba da yi, ai Annabi yana nan tafi, Allah ya kusa ya aiko Annabi, zai zo mu hada karfi da shi duka mu yake ku dun mu karar da ku. Annabin kuma zai fito ta yankin nan, sai suna nuna ariyan garin Makka, ariyan garin Makka da kuma ariyan garin Yaman, cewa Allah ya kusa ya aiko Annabi da abubuwan da kuke mana, idan Annabin ya zo za mu haɗu da shi mu muku kisan Adawa da Samudawa da Iramawa. To wannan mutanen Madina suna yawan jin wannan daga gurin Yahudawa. To lokacin da Allah madaukakin sarki ya aiko Annabi sallallahu alaihi wa sallama, tunda su mutan Madina suna jin labarin Annabi gurin Yahudawa, sai suka yi maza suka karbi musulunci gurin Annabi. Mun yi bayani a shekarar da ta gabata, sai dai zai iya yiwuwa an mance, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da mutanen Makka suka hana shi sakat, suka hana shi yayi ibada, suka hana shi ya kira mutane zuwa ga musulunci, duk inda ya shiga suna bin sa, suna cewa boka ne, mahaukaci ne, mawaki ne. In magana yake yi wa mutane an za a ce kar ku saurare shi, ba shi da ladabi, ya saba wa iyayensa, yana ta iyayensa ƴan wuta ne, ya saba wa kakanninsa, yana ta duk ƴan wuta ne, irin wannan ina abun sauraro. Ana ta kauda mutane daga saurarensa. Gari ya dau zafi wa Annabi, Annabi kawai mafaka yake nema, inda zai koma ya samu damar ibada kuma ya samu damar isar da sakon Ubangijinsa. To Annabi sai ya amfani da wata dama, tace damar da kowane mutum ya shigo daga sassa daban-daban. Dama mutanen Larabawa suna shigowa daga sassa daban-daban a duk lokacin da watan aikin hajji ya kama, su zo su yi aikin hajji, su yi dawafi jikin ɗakin Ka'aba. To manzon Allah sai ya amfani da wannan damar, mutane sun shishigo baki, sun shigo garin Makka. Annabi duk inda ya je ya samu baki sai ya ce a cikin ku zan samu wanda zai ɗauke ni ya tafi da ni gurin mutanensa, don in je in isar da saƙon Ubangijina, domin a cikin garin nan nawa shi dan Makka, a cikin gari na Makka nan Quraishawa sun hana ni isar da saƙon Ubangijina. To duk inda ya je tallata musu ba mai daga kai ma kalle shi, balle yayi wani yunƙuri. Annabi ya je samu taron waɗannan ya tallata musu, ya samu taron waɗancan ya tallata musu, har ya zo kan mutanen Madina, mutane guda 12 sun ƙare aikin hajji, sun zo suna aski wa juna, wannan yayi wa ɗan uwansa aski, wannan yayi wa ɗan uwansa aski. Annabi sai yake ce musu, shin a cikin ku akwai wanda zai ɗauke ni ya tafi da ni gurin mutanensa, in je in isar da saƙon Ubangijina a nan Makka, Quraisha sun hana ni isar da saƙon Ubangijina. Wannan magana da Annabi ya yi duk sai ja hankalinsu. Mun san me yasa ya ja hankalinsu? Mutanen Yahudawa ba suna ce musu Annabi zai fito a yankin nan ba, suna nuna yankin Makka, yana da siffa kaza, yana da yanayi kaza, yana da ɗabi'a kaza, in yazo zamu hadu mu yake ku mu muku kisan adawa da samudawa to suna jin wannan batu daga bakin manzon Allah kowa sai dago kai ya kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna kallon manzon Allah sai suka ga duk siffofin nan da yahudawa suka yi ta zana musu duk annabi ya cika waɗannan siffofi to atake sai suka karbi musulunci gurin annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce masa za su dauke shi kuma suna maraba da shi 100% za su dauke shi tafi da shi Madina annabi to anan ne ya hada su da ɗaya daga cikin sahabbansa wanda ake kiransa Mus'ab bin Umair yaje yayi ta karantar da su alqur'ani yana karantar da su shari'ar musulunci galibi duka suka musulunta sannan kuma annabi yayi hijira daga Makka ya dawo Madina to shine bayan Allah madaukakin sarki ya kaiko annabi ga nan mutanen Madina da Yahudawa suke tsoratar da su cewa in Allah ya aiko annabi za su hada kai da annabin su yaki mutan Madina sai gashi mutan Madina sun riga Yahudawan imani da annabi saboda sun riga Yahudawan haduwa da annabi sai suka karbi musulunci gurin annabi sallallahu alaihi wasallama to lokacin da suka karbi musulunci me ya rage wa Yahudawa su ma su karbi musuluncin mana tunda ai su suke gaya wa mutan Madina cewa annabi ya kusan zuwa ga siffofinsa kaza da kaza da kaza kaga kamar sun haskaka musu sun haskaka wa mutan Madina yanzu mutan Madina sun shiga musulunci suwa suka saura Yahudawa to Yahuda kuma da annabi yazo sai suka juya baya sai suka ki su karbi musulunci to shine sai Allah ya saukar da wannan aya yake mayar musu da martani walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahu lokacin da littafi yazo musu daga gurin Allah subhanahu wata'ala yana mai gaskata abin da ke gurin su menene yake gurin su littafin at-taura alqur'ani yana gaskata littafin at-taura da yake gurin yahudawa wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru gabanin kuma wannan annabi yazo gabanin wannan littafi a saukar da shi sun kasance suna neman taimakon annabin in an aiko shi za su yaki mutan Madina da shi Allah ya ce falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi yayin da abin da suka sani na annabi da siffofinsa da littafin da za a aiko shi da shi da yazo gare su sai suka kafurta da shi to sai Allah ya saukar da wannan ayar saboda juya baya da wannan al'umma ta Yahudawa da suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sababi na farko kenan da yasa aka saukar da wannan ayar ko riwaya ta farko da take bayyana mana sababin saukar wannan ayar to akwai riwaya ta biyu wacce Imam Ahmad ya fidda ita cikin musnad dinsa riwayar an samu ta daga Salama bin Wakash Allah yarda da shi ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba da labari cewar ya kasance yana da wani makwabci a cikin Yahudawa ga gidansa ga gidan makwabcin nasa amma makwabcin nasa ba Yahude ne to wata rana sai wannan makwabci nasa ya fito gare su da yazo sai yake ce musu ai an kusa aiko annabi wannan annabin shine annabi na ƙarshen zamani kadan ya rage Allah ya aiko shi sannan wannan annabi idan yazo zai muku gargadi zuwa ga bautan da kuke na wani Allah sannan kuma zai muku bushara da aljanna sannan zai tsawatar muku akan wuta sai suke mamaki suka ce yanzu in mun mutu ashe ma za mu tashi ashe bayan mutuwa akwai tashi yace imana ai bayan mutuwa za a tashi za a tsaya gaban Ubangiji subhanahu wata'ala zai yi hisabi wasu ya kaisa aljanna wasu kuma ya kaisu wuta wannan dubba Yahude ne yake gayawa mutan Madina yace ai akwai annabi yana dab da zuwa siffarsa kaza siffarsa kaza siffarsa kaza zai fito daga wannan yanki sai nuna yankin garin Makka sai suka tambaye shi wannan ba Yahuda ta yaya za mu yi mu iya ganinsa sai ba Yahudan yace ba yadda za ku yi ku iya ganinsa ai daga Makka zai fito kuma zai zo da wannan addini na musulunci to da suka ji wannan magana ta shi wannan ba Yahude kowa sai yake Allah Allah ina ma ya hadu da wannan annabi to har zuwa lokacin da Allah ya hada su da annabi a jikin gurin jifa bayan sun yi jifa sun zo suna aski annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya tallata musu addinin musulunci suka karba annabi yayi hijira daga makka ya koma garin madina yahudawa kuma da suke bushara cewa annabi ya kusa zuwa sai suka juya baya shine sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya ta walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bihi falanatullahi 'ala alkafirin wadannan riwayoyi guda biyu da muka karanta ɗan uwa sune suke fito da sababin da yasa Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya ta 89 daga wannan sura ta biyu Allah ya ce walamma ja'ahum kitabun min indillahi yayin da littafi ya zo musu daga gurin Allah wani littafi kenan shine alqur'ani alqur'ani mai girma to me yasa aka ce masa kitabun saboda a larabci akwai bambanci a ce alkitabu da kuma kitabun a ce rajulun da arrajulu akwai bambanci yanzu idan ka ce rajulun kowa za a iya ce masa rajulun za a iya ce mun rajulun za a iya cewa alaramma rajulun za a iya cewa jibril rajulun za a iya ce ma manara rajulun kowa anan za a iya ce masa rajulun amma in an ce arrajulu ba za a iya ce mun arrajulu ba wani mutum ne ayyananne ake nufi in aka ce arrajulu to anan gurin Allah ya zo da sunan alqur'ani na kira yace kitabun bai ce alkitabu ba yanzu an ce kitabun ai kowanne irin littafi za a iya gaya masa kitabu za a iya ce ma wannan kitabun za a iya ce ma wannan kitabun littafi na boko ma za a iya ce masa kitabun sabanin in an ce alkitabu ana nufin wani ayyanannen littafi to anan gurin Allah yace falamma ja'ahum kitabun ya kira alqur'ani da suna wanda yake gama gari suna gama gari shine sunan da za a iya gaya ma kowanne irin littafi to me yasa anan Allah ya kira wannan littafi nasa da suna wanda yake gama gari bai kira shi da ayyanannen suna ba malamai suka ce dalilai ne guda biyu dalili na farko dan Allah ya nuna girman littafin shi yasa ya kira shi da suna wanda yake gama gari kuma a ka'ida ta larabci akan yi amfani da suna gama gari dan a nuna girman wannan abin da ake ambato to shi yasa anan gurin Allah ya ce kitabun bai ce alkitabu ba yanzu a farkon suratul baqara ai ya ce alkitabu ne ya ce zalikal kitabu sai ya ce me la raiba fihi shi wannan littafi kaga yanzu ana magana ne kan ayyanannen littafi wanda kowa ya san shi shine wanne qur'ani amma anan gurin sai ya ce ja'ahum kitabun duk dai dan ya nuna wa yahudawa koda kun tabar da alqur'anin fa alqur'anin mai girma ne gurin ubangiji shi yasa ubangiji ya kira shi da na kira wato suna wanda yake gama gari sannan kuma har ila yau kiransa da ubangiji subhanahu wata'ala yayi da kitabun saboda ya kunshi duk wani abu da ka sani ya kunshi ibada ya kunshi mu'amala ya kunshi zamantakewa shi yasa Allah ya ce ma faratna fil kitabi min shay wato ya gama duk rayuwar dan adam Allah ya ce min indillahi daga gurin Allah me yasa Allah ya ce daga gurin Allah alhali su ma sun san daga gurin Allah ne me yasa anan gurin Allah madaukakin sarki ya ƙara jingina littafin zuwa gare shi saboda kowa ya karbi littafin kar kowa ya juya littafin baya me yasa daga gurin Allah yake shi yasa anan gurin Allah ya ce walamma ja'ahum kitabun min indillahi ya jingina littafin zuwa gare shi dan ka karbe shi kana jin littafin ka karbe shi kar ka yi nawa ko ka tsaya kana shakku ko ka tsaya kana tararradi sannan in ka karbe shi ka kyautata amfana da abin da littafin ya kunsa saboda littafin daga gurin Allah yake duk kuma abin da yazo daga gurin Allah babu tantama tattare da shi duk abin da yazo daga gurin Allah shari'a cikin sa take duk abin da yazo daga gurin Allah in ka rike shi ka tsira duniya duk abin da yazo daga gurin Allah in ka rike shi ka tsira lahira shi yasa Allah ya ce min indillahi wato ishara ubangiji yake mana mu bayin sa cewar duk wanda ya rungumi wannan littafi da yazo daga gurin sa to ba shi ba damuwa a duniya ba shi ba damuwa a lahira saboda littafin daga gurin Allah ne Allah kuma rayukan mu suna hannunsa duk wasu abubuwa na amfanin mu na hannunsa duk wani kaikawan mu na hannunsa to wannan littafin daga gurin sa shi yasa Allah ya jingina shi zuwa gare shi yace min indillahi Allah madaukakin sarki yace musaddiqul lima ma'ahum, wanda yake gaskata abin da ke gurin su. Wani abu ne yake gurin su? Littafin At-Taura. Al-Qur'ani yana gaskata At-Taura ta fiskoki guda uku. Fiska ta farko yana karfafan littafin At-Taura, saboda nassoshi da dama da suka zo daga cikin At-Taura zaka samu makamantansa a cikin Al-Qur'ani, musamman nassoshin da Yahudawa basu goge shi ba, saboda sun goge da yawa daga ciki. Nassoshin da yawa daga cikin Yahudawa basu canja shi ba, sun canja da yawa daga ciki. To akwai nassoshi da zaka samu ɗaya biyu ɗan tsiraru a cikin littafin At-Taura, wanda idan ka dawo Al-Qur'ani zaka tarar da makamancinsa. To shine ma'anar musaddiqul lima ma'ahu, wato yana ƙara ƙarfafan abin da ke hannunsu. Nassi ne zaka same shi cikin At-Taura, idan ka koma cikin Al-Qur'ani sai ka samu makamancin wannan nassi. Wannan na farko kenan, fiska ta farko na da za ta fito mana da yadda Al-Qur'ani ke gaskata abin da ke hannun Yahudawa. Wannan fiska ta farko kenan. Fiska ta biyu, abin da littafin At-Taura ya kunsa na usuluddin, shi ma Al-Qur'ani ya kunsa. In an ce usuluddin shine ginshikan addini, menene ginshikan addini? Ginshikin addini shine kadaita Allah da bauta, kalmar la ilaha illallah. To littafin At-Taura ya kunshi wannan, Qur'ani shi ma ya kunsa. Kaga kenan musaddiqul lima ma'ahu, yana gaskata abin da ke gurin su na At-Taura. Tunda abin da littafin At-Taura ke kira gare shi na kadaita Allah da bauta, shi ma Al-Qur'ani yana kira gare shi, kenan Al-Qur'ani yana gaskata abin da ke gurin su. To in yana gaskata abin da ke gurin su, me zai sa su kin imani da shi? Shine musaddiqul lima ma'ahu. Allah madaukakin sarki yace walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. تو لتافن التوراة يزود لا إله إلا الله، لتافن القرآن شما يزود شي. النبي موسى عليه السلام أي شيء أكس وقروا التوراة يا روك الله سبحانه وتعالى يتي يا الله كسندني وانا أبو واندزر روكيك دشي نمك إبادة دشي. Sai Allah ya ce Musa ka ce la ilaha illallah. Allah ga annabi Musa ne, sai annabi Musa ya ce ya Allah la ilaha illallah wannan ka ai kowa yana yi, kowa akwai a gurin sa, ina son wani abu na musamman ne wanda baka ba kowa ba. Sai Allah ya ce ya Musa law anna samawati saba wal ardina saba wa amirahunna ghairi fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin malat bihinna la ilaha illallah. Yace ya Musa ka sani da a ce sammai guda bakwai suna tafi ɗaya na mizani, da ƙasai guda bakwai, da abin da ke cikin sammai, Allah ya ce banda ni, kenan Allah yana sama, da abin da ke cikin ƙasai duka, wato sammai bakwai da ƙasai bakwai da abubuwan da ke cikinsu banda Ubangiji, suna tafin mizani guda. Sannan la ilaha illallah tana tafin mizani guda, to la ilaha illallah za ta rinjaye su. Kenan kalma ce wacce take da nauyi, kuma kalma ce wacce take da girma. Tazo cikin At-Taura, Qur'ani ma tazo cikin sa. Shine ma'anar musaddiqul lima ma'ahu. Al-Qur'ani yana mai gaskata abin da ke hannun Yahudawa na la ilaha illallah, da At-Taura yazo da ita, to Qur'ani shi ma yazo da la ilaha illallah din. Sannan kuma daga cikin fiskokin gaskata Qur'ani da yake ga abin da ke hannun sa na At-Taura, siffofin annabi da littafin At-Taura ya bayyana, Qur'ani shi ma da yazo duk ya fito da waɗannan siffofi na annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Waɗannan su ne fiskokin gaskatawar da Al-Qur'ani ya yi wa At-Taura. To waɗannan bayan Allah da wannan littafi ya zo daga gurin Allah, yana mai gaskata abin da ke gurinsu, yaya martaninsu ya kasance? To ina ga 'yan uwa, saboda ƙurewar lokaci za mu dasa aya a wannan gabar, har sai Allah madaukakin sarki ya kai mu rana ta biyu. Abubuwan da muka faɗa waɗanda suke daidai, Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon amfana da su. Abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe, Allah madaukakin sarki ya gafarta mana. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da sunayensa kyawawa da siffofinsa madaukaka, wannan karatu da muka yi Allah karɓa daga gare mu. Allah nauyi mizaninmu da shi, ya sanya shi cikin jinsin kyawawan ayyukanmu a cikin wannan wata mai alfarma. Ya Ubangiji, muna jinjina da godiya gare ka bisa ga ni'imomi da kamar waɗanda suke masu tarin yawa,
waɗanda ba za su lissafu ba. Ya Ubangiji, ka ƙara mana ni'ima kan ni'imar da ka mana. Ya Ubangiji, mun ga yadda abinci yake karyewa, farashinsa ke karyewa, wannan mun san duka daga gurin ka ne. Ya Ubangiji, ka ƙara karyar mana da farashinsa. Ya Ubangiji, ka karyar mana da farashin abubuwan masarufi, abubuwan buƙatu na yau da kullum da musulmi ke da buƙatuwa zuwa gare shi. Ubangiji, ka sassauta mana farashinsa. Ya Ubangiji, ka datar da mu da datarwarka. Duk wani mai buƙata na alkhairi a cikinmu, Ubangiji, ka biya masa buƙatarsa. Duk wani wanda yake da damuwa a cikinmu, Ubangiji, ka yayi masa damuwarsa. Duk wani wanda ke fama da jinya, Ubangiji, ka ba shi lafiya. Ka sanya jinyarsa ta zamanto kafara gare shi. Mu kuma da ka ba mu lafiya, ka sanya lafiya ta zamanto mai amfani gare mu, duniyarmu da lahirarmu. Ya Ubangiji, ka shiryar da shugabanninmu, ka ɗora su kan tafarki na dadai, ka sanya tausayin talakawansu cikin zukatunsu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma shfi mardana warham mautana wa afi mubtalana wansurna ala man bagha alaina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.